Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a hantsin yau Alhamis 20 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwararru a fannin kiwon lafiya sun yi wani taro a birnin Kano don tattaunawa akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa musamman farfadiya da kuma yadda za a horar da jami'an lafiya akan yadda za su yi jinyar masu fama da lalurar.
Koyawa ma'aikatan ƙananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon kuma su rubuta maganin da ya dace. Mun muna ganin shi zai magani wannan matsala. Mun gano cewa inda ka koya musu din za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manya.
Dr. Aminu Taura na asibitin Malam Aminu Kano kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumar lafiya ta kasar Ghana ta fara aikin rigakafin cutar COVID-19 a fadin kasar karo na 7 a jiya Laraba da nufin yi wa mutane kusan miliyan 1 rigakafin. Kamar kowace rana Alhamis a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Manufar mai shirya zai kuma gabatar. Bayan haka za mu kawo muku sharhin jaridan kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Rasha ta yi gargadi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da dama a yi safarar hatsin Ukraine ta Bahar Aswad. Sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta Telegram ta ce daga tsakan daren ranar 22 wato ranar 20 ga watan Yuli agogon Moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa a tekun Bahar Aswad da ke kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan Ukraine a matsayin yayi dakon makamai ne. Ya kuma kara da cewa za ta ayyana cewa kasashen da suka mallaki jiragen ruwan suna da hannu a tashin hankalin da ake yi a Ukraine kuma suna tare da bangaren gwamnatin Kyiv. Sanarwar ta kuma bayyana hadari na wani lokaci a tattare da bin wasu sassan Bahar Aswad. Kana Rasha ta yi gargadin rashin sassauci na tsaro wato na tsaron masu aiki cikin ruwa. Shugabar asusun ba da tallafin al'ummar Amurka USAID Samantha Power a jiya Laraba a Kyiv ta shaida wa muryar Amurka cewa shugabannin kasashe a fadin duniya su fito fili su nuna kin amincewar su da matakan da matakin da Rasha ta dauka na janyewa daga yarjejeniyar da manufarta ta kasance an tabbatar da cewa kasashen duniya sun samu abinci wanda Ukraine take sayarwa. Tunda aka kulla wannan yarjejeniyar an yi safarar kaso biyu cikin uku na alkama ta Bahar Aswad. Tun farko dai a jiya Laraba jami'an Ukraine sun ce kwanaki biyu a jere cikin dare dakarun Rasha sun kai wasu hare-hare a yankin Odessa a kudancin Ukraine sannan kuma suna yunkurin kai wani hari Kyiv da wasu yankuna. Amurka ta dakatar da tallafin bincike da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus da ke Wuhan, cibiyar bincike mallakin China wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar koronan da ya kashe kimanin mutum miliyan 7 a fadin duniya. Cibiyar ta daina samun tallafi daga Amurka tun shekarar 2020, amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na Amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar. Kana ta ayyana cewa cibiyar ta ƙi bin ka'idojin tarayya saboda haka ba za a ayya amincewa da ita ba. Janye tallafin ya biyo bayan gazawar da cibiyar ta yi wajen gabatar da wasu bayanan da cibiyar lafiya ta ƙasa NIH ta bukata daga gare ta, wanda hakan ya haifar da zargi cewa cibiyar ta Wuhan da ta take ka'idojin NIH da suka shafi lafiyar dabbobi. Ya zuwa yanzu dai ma'aikatar tsaron Amurka ba ta tabbatar da tushen kwayar cutar ta virus ba. Masu bincike a cibiyar sun sha musu cewa binciken da suke gudanarwa yana da nasaba da barkewar cutar corona. To sai dai kuma a China ta hana masana kimiyya daga kasashen duniya su je su gudanar da bincike a cibiyar da kuma binciken ayyukan da suke aiwatarwa. Afirka ta Kudu a jiya Laraba ta sanar da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taro da ake sa ran za a yi a watan gobe da kanshi ba, lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun aikata laifuka na duniya wato ICC ko babu. Kotun ICC tana tuhumar Putin da aikata laifukan yaki a lokacin mamayarta a Ukraine. Mai magana da yawun shugaba Cyril Ramaphosa Vincent Magwenya ya ce Russia za ta samu wakilcin ministan harkokin wajen kasar Sergey Lavrov. Sanarwar na zuwa ne kwana daya bayan da Ramaphosa ya bayyana cewa a ganin shi kama Putin a kasar tamkar ayyana yaki ne. Afirka ta Kudu ta sha suka daga kasashen yamma akan abin da ta ayyana da marawa Moscow baya duk da cewa gwamnatin kasar ta ki amincewa da waɗannan zargi kuma zarge-zarge kuma ta nace kan kin marawa wani bangare baya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. Yayin da masana kiwon lafiya ke nana ta muhimmancin wayar da kan al'umma game da alfanun ziyartar asibiti ga masu fama da cutar farfadiya domin samun kulawar da ta dace. Mahalarta wani taron kasa da kasa akan cututtukan da suka shafi kwakwalwa musamman farfadiya sun bayyana buƙatar horar da ma'aikatan lafiya waɗanda ba likitoci ba dabarun ganowa da kuma kula da masu lalurar a cibiyoyin kiwon lafiya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani.
Fiye da shekaru uku kwararrun kan kiwon lafiya daga Jami'ar Vanderbilt ta kasar Amurka da Jami'ar Bayero Kano a Najeriya da kuma likitoci daga asibitin koyarwa na Aminu Kano suka gudanar da bincike kan hanyoyin inganta dabarun kula da lafiyar masu fama da farfadiya da cutuka masu nasaba da ita. Wanda cibiyar kasa da kasa kan harkokin kiwon lafiya ta NIH dake Amurka ta dauki nauyi. Farfesa Mahmud Umar Sani shine mataimakin shugaban Jami'ar Bayero Kano mai kula da harkokin gudanarwa na yau da kullum.
Wannan jami'a ta Vanderbilt a yin shekaru kusan 20 ana haɗin gwiwa na bincike bangaren cutar lafiya da dama a cikin hada ciwon farfadiya da ciwon da suka ci a cikin kwakwalwa da laka. So wannan taro shi ne farko a wannan tsarin na wani tallafi da ake samu daga hukumar bada tallafi ta duniya cikin Amerika na NIH. To sun bada wannan tallafi da wannan research wanda zai sa a samu kurasuwa na likitoci da ma'aikatan lafiya akan ciwukan farfadiya da kuma ciwuka masu wanda suke shafi kwakwalwa da laka. So wannan taro ya bada dama ga duk wanda suke wannan bincike wani sun shekaru uku da suka wuce da suka fara su zo su yi faɗi abin da suka samu na bincike kuma a tattauna a kai da a san mafita. Maksudi ne shi ne a samu wadda wannan marasa lafiya da masu ciwon farfadiya da ciwuka da suka alaƙa da kwakwalwa da laka mafita. Saboda an yi bincike za a gane menene matsala kuma ya za a san mafita.
A yayin taron wadda ya wakana a nan Kano ɗimbin masana da kwararru kan kiwon lafiya a fannoni daban-daban ne suka gabatar da makala galibin su akan sakamakon binciken da suka yi. Dr. Aminu Taura kwararre ne akan kula da masu lalurar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano na ɗaya daga cikin su.
Ni na bayani ne akan wani gwaji da muke yi na mu gani idan aka koya wa ma'aikatan asibiti waɗanda ba likitoci ba yadda za su gano nau'o'in ciwon da ake cewa farfadiya kuma su iya zaben maganin da ya dace kuma su bayar. Koyawa ma'aikatan kananan asibitoci yadda za su gane dangogin ciwon kuma su rubuta maganin da ya dace mu muna ganin shi zai magani wannan matsala. Tunda ai gwajin ya nuna mana cewa hakan yadda muka hasashen hakan ne mun yi amfani da tsari na kimiyyar zamani. Mun gano cewa inda ka koya musu din ka gwada musu ka ba su kuma horon da za su yi abin da ya kamata kuma ka zuba ido a kansu za su yi aiki a samu gamsarwa akalla kamar yadda ake samu a manya-manyan asibitoci.
Sai dai a cewar Dr. Aminu Taura babban kalubalen shine daga cikin mutanen da ke fama da wannan cuta ta farfadiya kalilan ne ke ziyartar asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya.
To matsalar yanzu idan ka duba shi wannan ciwo da ake cewa farfadiya kashi 80 da wani abu ko fiye ma mu a nan Kano ma ana maganan fiye da kashi 90 ba sa zuwa asibiti ba a ganin su a asibiti balle a maganan magani.
Hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga masu ruwa da tsaki su ƙara kaimi wajen wayar da kan jama'a da kuma ci gaba da tsarin horar da jami'ai da ke aiki a cibiyoyin kiwon lafiya na yankunan karkara. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka, daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
A karan farko tun bayan tawayen mayakan Wagner a Russia a watan jiya, an ga hoton bidiyon shugaban kungiyar Yevgeny Prigozhin inda yake magana da dakarun a wani sansani a Belarus. Manhajojin aiki sakonni da aka alakanta da sojojin hayan Prigozhin na Wagner cikin wani bidiyo da hoton shi yayi dishi-dishi, sai dai kuma muryar babu tantama ta sace yana magana cikin bidiyon cewa mun yi fada cikin mutunci kuma mun taimakawa Rasha sosai. Bijirewar Prigozhin ita ce barazana mafi girma da ta taba girgiza shugaba Vladimir Putin cikin shekaru 23 da ya kwashi yana mulki, wanda shugaban mayakan ya kulla da zimmar kawar da manyan shugabannin sojin Rasha wanda yake zargi da rashin sanin makamar aiki. Idan muka tabbatar cewa ba za a kunyata mu ba, za mu iya komawa mu ci gaba da bada gudunmawa kamar yadda muka yi a baya, Prigozhin ya ce. Inda ya amfani da kalmar da Kremlin take ayyana yakinta a Ukraine da ita, ya ce ya kamata mu jira sai lokaci yayi, lokacin da za mu nuna karfin ikonmu. Dalilin kenan da ya sa aka yanke shawarar mu tafi Belarus. Cikin wannan lokaci za mu tabbatar cewa sojojin Belarus sun kasance sojoji na biyu mafi karfi a duniya. Za mu sha horo mu inganta kanmu sannan mu nufi Afirka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jiya Laraba 19 ga watan Yuli ne hukumar lafiya ta kasar Ghana ta kaddamar da aikin rigakafin cutar COVID-19 karo na 7 a fadin kasar, da nufin yi wa mutane kusan miliyan 1 rigakafi. Hukumar ta ce mutane miliyan 10 daga cikin fiye da miliyan 30 na kasar sun samu cikakkiyar allurar rigakafin, yayin da sauran ko dai ba su yi ba kwata-kwata ko kuma ba su kammala karɓar rigakafin ba. A ranar Lahadi 23 ga wannan watan ne za a kammala aikin rigakafin. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas na dauke da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Da yake jawabi a wurin wani taro manema labarai dangane da kaddamar da atisayen na ƙasa, babban daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Dr. Patrick Kuma Abuaji ya tabbatar da cewar lallai cutar ba ta ƙari ba, duk da irin jita-jitar da ake ta yayatawa cewar an ga ƙarshen ta. A halin da yanzu, wakilin ƙasar Ghana a hukumar kiwon lafiyar duniya Dr. Agata Kwacha ya ba da tabbacin cewar za a tallafa wa Ghana azancin samar da rigakafin a samu cikakken kariya game da cutar ta COVID-19. Akan wannan dalili na samu yankira da wata malamar kiwon lafiya wacce mamba ce ta kwamitin yaki da cutar COVID-19 Dr. Asiya Ahmed don karin haske.
Ya kawo another roll up of COVID-19 version kuma wanda exercise na shi ke gwada kamar COVID-19 da kan shi bai wuce ba, akwai COVID isa wanda bai doki version nan ba, da yi kokari ya samu version.
Abin da muke son sani shine yanzu version din ne za a yi ko dai booster?
Akwai version nan kuma akwai booster nan, isa wanda bai iya ya doki COVID nan da farko ya yi kokari ya ci karbi COVID nan, kuma wanda yake neman booster nan kuma mai shi kokari ya karbi booster. Abin da muka sani ne COVID nan bai wuce ba, yana tare da mu, shi dai akwai boyuwa kadan tsakanin COVID nan da mutane, ta mutane na gan kamar abin yayi rauni, amma kuma Ghana Health Service na duba kar mu zo mu samu cases da yawa kamar kan da watannin baya da muka samu cases.
Kina batun cases wato waɗanda sun ka harbu da cutar, shin har yanzu akwai cases din da aka samu ne?
Akwai cases da yawa amma bai da yawa ne, ba mu samu shi da yawa kamar kan da muke samu.
kina nufin har yanzu kenan mutane kan tafi asibiti a same su da cutar ta COVID-19.
Na'am, in ka zo hospital akwai cutar nan, muna duba daga laboratory.
Kin ce mutane miliyan 10 daga sama da miliyan 30 sun kai allura. Hakan na nufin ba mu cin mamakin mu ba na kariya. Wani adadi za mu samu sa'annan a ce mun cimma wannan maki na kariyar?
Mutane da yawa ne suna shakkar zuwa su karɓi wannan allura COVID-19 na, kuma ya yi ƙarfi sosai a ce Ghana ya samu wannan immunity level na. Amma muna duba da Ghana Health Service na ƙoƙari ya kawo ainihin advert da ake buga kan radio da TV kuma da dai mutane, so to become aware of the risks of COVID and why they need to come and vaccinate. Akwai mataki da yawa da Ghana Health Service za su ɗauki, amma na farko ne ana gaya ma mutane, ana watsar da information about COVID na, ana gaya musu kaman ciwon nan isa su yi kokari sosai su ɗauki matakin kiyaye kansu.
Hira da na yi da Dr. Asiya Ahmed, wata mamba na kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a Ghana kenan. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, to kafin ku ji shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A wani abin da ke fayyace samun canjin tunani a wajen masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, da dama sun fahimci mahimmancin sana'a ko aikin yi, kamar yadda za a iya ganewa daga yadda ake samun nakasassu a fannonin da a can baya suke da daurin kai a game da su. Shirin na yau ya sauka a Yola, fadar mulkin jihar Adamawa da ke yankin arewa maso gabasin Najeriya, inda wani mai tawaya a kafafu ke sana'ar DJ. Ga kashin farko na tantaunawar da ta hada wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba da bakon shirin Adamu Garba.
Ni aifafan Jimeta ne, Adamawa State.
To Adamu Garba, gashi nazo na ganka kana da sana'arka da kake yi, wanda har naji kamar ana ma kirari cewa DJ Miskini. Wannan sana'a taka da kake na tura waƙoƙi, shi yasa ake maka wannan kirari ko dai?
Hakan ne, saboda lokacin da na fara in sai in sa sunana, saboda kowa ya sani da hakan ga kyara shi, amma ba haka bane, sunan na sa DJ Mambo ne na sa. to amma shi ne so suke kara da DJ Baskin saboda bisa yanayin da zo nake ski ne gurgu sanan kuma ina son kike wata rayuwa ta ya rayuwa ta sanan kuma ina dan neman abinci sai ya barka sana'a da to shi ne ake kira da hakan to amma wannan abun dubbe da mene ban kan ma ka kiyan da DJ Mambo in dubba da shi ma ka kiyan da DJ Baskin in ma dubba da mu bane
kamar da shi aka haife ka ne ko daga baya ne ya same ka
a da shi aka haife ni haka aka haife ni
haka aka haife ka
eh haka zan tsika ina a duniya
to yaya ka kuke gudanar da rayuwa har ka zo ga wannan lokaci haka
eh to alhamdulillah kamar yanda kowa yake jin dadin rayuwarsa kowa yake biya kan shi bukata kuma kowa zai je inda yake so ni ma haka nake biya kan bukata kuma kowa yanda yake jin karfi da lafiya cikin sa kuma ni ma haka nake iya koma rayuwa ta saboda na tashi na tsike a famulun mu ni kadai Allah ya fita da ni haka saboda famulun mu ba mu kawo ba kowa amma Allah shi ya ga daman ya fita da ni haka kuma ya san me yasa fita da ni haka to shi yasa ban yi dautun da rayuwa ba ban ba da gibo ba shine sai bari in dogara da kaina zan samu abin da na rufa kaina asiri ko da kadan kadan ne ya kuwa ce zauna zaman ban san me nake ba ko kuma in ce a zauna sai an yi min wani abu
yanzu kamar shekaran ka nawa misali
eh ina shekara 27
to shekara 27 nan shekara nawa kai kana wannan sana'a taka ta jiji
shekaran da dan yawa kadan ka amma ban iya tunawa ba
a wannan sana'a naka da kake
eh
sai ya kike ka samu waƙoƙi da kake mu'amala da su
eh ina da hard drives kamar irin 500 gig ina da su external da kuma internal to na cikin computer sai na ware shi nake selecting na waƙoƙi daban-daban haka shi kuma external din sai yake turo season film da sauransu kamar yanda kowa ne yake da downloading da sauransu ne ma haka yake to shi ne ina samu sai in tura mutane sai su zabiya na haka
to yanzu Adamu kuma wannan guri sana'a naka baka fuskantar wani kalubale ana zuwa a yi mu'amala da kai haka kai tsaye
eh sosai ana yi kalubale ɗaya ne zace saboda kaga yanzu musamman mutanen Najeriya yanzu haka idan kai disabled people ne idan ka bude sana'a sai kaga a tsallake ga an je an saya waje mai lafiya so amma wasu in ba sa tunanin hakan wasu gaskiya ni da na fara wannan mu'amala ga Allah na samu jama'a da dama sannan har ma in ma ban bude ma ana nema yanzu ba haka an kyana awa ya fi sau mutum 12 sau kyana suna tambaya na wayya ya aka yi kwanar bana tura waka me yake faruwa na tafiya saboda su suna jin daɗin yanayin aiki da nake musu suna samu abubuwan da ko da sun je wani wajen ba sa samu kwata-kwata to suna ta mamaki a ina nake nemawa ni kuma na san yanayin aiki na san kuma abin da nake yi saboda in samu in biya mutane bukata har gudun su ya kwanta saboda gaga yanzu in ka zauna haka kawai wannan damuwa ne matsala ne.
Ka yi karatu?
Na yi karatu primary school a layin Shinko Anwarudin sannan in tafi Dobele na kammala secondary school na shekara 6 to yanzu kuma Allah ya yi allahunsa da taimakon Allah taimakon ubangiji taimakon mutane in samu in je na diploma na a nan hayin gada federal poly a kowace ta launin karatu na shi ne ta biya mu haka.
Wacce ce ta dauki nauyin karatun ka? Allah sarki. To yanzu yaya kake gudanar da karatun haka mutum da yanzu ka shiga cikin high institution wanda za ka rika gwamutsuwa haka da wasu mutane manya-manya yaya baka fuskantar wani kalubale a wannan makaranta?
Babu ana hafa da ne ana ganin yanayin kokari na yanayin performance na yanayin da yake so in cimma buri na a cikin rayuwar duniya ta to shine kowa in ya gani yana mamaki sannan kuma ana faman tallafa mun ma da yawa a cikin makarantun
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na kasa DJ Adamu Garba haifafan Jimeta mazaunin Yola a jihar Adamawa da wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu na lafiya.
A gaida Sulaiman Mala Barma yanzu kuma ga sharhin jaridan kasar Ghana.
Daga
Jaridar Kenya Times da maso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine matasa miliyan 1.5 ba su zuwa makaranta kuma ba su da aikin yi sa'annan kuma ba su samu na koro wannan na kunshi ne a cikin rahoton na rubu'i na uku na shekara ta 2022 na ma'aikatar kididdigan kasar Ghana jaridar ta ce daya a cikin hudu dake wakiltar kashi 24.5 na matasa tsakanin shekaru 15 da 24 ba su zuwa makaranta ba su da aikin yi kuma ba su samun koro ta kuma nuna cewa kashi 24.5 na wakiltar matasa miliyan 1.5 waɗanda shekarun su ke tsakanin 15 da 24 ita kuma jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito zan mai gurbin marigayi Rollins a matsayin na ubangidan ku Alan ne ke fadi wa al'umman voter region wannan jaridar ta ce dan takarar neman kujerar shugabancin kasa na jam'iyyar New Patriotic Party Mr. Alan Kojo chairman tin ya nuna cewa mutuwar marigayi shugaba Rollins dai wani abin takeici ne amma kuma al'umman ja voter kada su damu saboda shi Alan a shirye yake mai gurbin marigayi Rollins a matsayin ubangidansu da yake magana da wakilai daga mazabu daban-daban da sun ka hadu a Aplautikin Kitu da kuma saga kofita ainihin tsakiyar Tongo a jiya Mr. Alan Chermantin da aka kuma fi sani da Alan Kasha tare da ciwar wakilai a jihar Volta kun sun bashi dama ya shugabanci MPP da kuma Ghana gabaki daya dai taka rawa daidai da irin wadda Rollins ya taka don kawo wa jihar cigaba tarin titunan birnin Accra sun zama tarko na mutuwa wa masu mototi yayin da duka traffic lights dake akan hanyoyin ba su aiki kuma ma'aikatar dake kula da hanyoyin motar na shamfama wurin maido da su su yi aiki jaridar Daily Graphic ce ta rawaito wannan kuma tace tarin manyan tituna a nan birnin Accra sun zama tarkon mutuwa wa masu mototi da matafiya gabaki ɗaya saboda tarin traffic lights ba su aiki abin da yasa fashi da dama na manyan titunan suka zama wurare na hadari kana hasada da kiyayyen bawumiya aduma ku bafi ne ya farwa Kennedy a Japan kuma jaridar The Herald ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce tsohon daraktan sadarwa na New Patriotic Party ya Adumaku Bapi ya farma Kennedy a Japan mamban majalisar dokoki na Asin Central wanda kuma dan takara ne dake neman tikitin shugabancin jam'iyyar NPP a zabe mai zuwa dangane da irin yadda yake yawan kaiwa mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia Hari wanda shi ma din ke neman wannan tikiti na shugabancin jam'iyyar a zaben shekara ta 2024 da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Rasha ta yi gargadi a game da jiragen ruwan da suka nufi tashar jirgin ruwan Ukraine kwanaki biyu bayan da ta janye daga yarjejeniyar da ta bata dama a yi safarar hatsin Ukraine ta Bahar Aswad. Sanarwar da aka wallafa ta manhajar aiki sakonni ta Telegram ta ce daga tsakan daren ranar 20 ga watan Yuni agogon Moscow za su ayyana duk wani jirgin ruwan da suka gani kan ruwa a Bahar Aswad dake kan hanya zuwa tashar jiragen ruwan Ukraine a matsayin yanayi wato yayi da kun makamai. Amurka ta dakatar da tallafin binciken da take baiwa cibiyar binciken cututtukan virus dake Wuhan. Cibiyar binciken mallakin China wanda ake tuhuma da kasancewa tushen cutar corona da ya kashe kimanin mutum miliyan 7 a faɗin duniya. Cibiyar ta daina samun tallafi daga Amurka tun shekarar 2020 amma ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma na Amurka ta kwashe watanni tana binciken ayyukan cibiyar. Kana ta ayyana cewa cibiyar ta ki bin ka'idojin tarayya saboda haka ba za a iya amincewa da ita ba.
Afirka ta Kudu a jiya Laraba ta sanar da cewa shugaban Russia Vladimir Putin ba zai halarci wani babban taron da ake sa ran za a yi a watan gobe dan da kanshi ba, lamarin da ya kasance mafita kan yarjejeniyar da ake yi game da ko Pretoria za ta amince ta tsare shugaban bisa dokokin kotun ICC ko babu.
Kamar sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu John Cummings, ni Maryam Dauda ake cewa ku huta lafiya.